wala alihi wa sahbi ajma'in. 67. A yau muna Laraba 29 ga wata. Yau muna Laraba 24 ga wata Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 445 wanda ya daidai da 5 ga watan 3 a miladiya 2024 a da taimakon Allah mun dawo za mu dora akan karatunmu da muke gabatarwa na tafsirin Al-Qur'ani mai tsarki a wannan wuri a jiya in ba mu manta ba mun kwana kan aya ta 67 da 68 yau kuma insha Allah za mu tashi kan aya ta 69 muna cikin wannan sura mai albarka suratu shu'ara muna neman taimakon Ubangiji subhanahu wata'ala ya ga zamanin cin abin da zamu karanta da abin da zamu bayanin sa watalu alaihim naba ibrahim
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa inna rabbaka lahuwa al-azizur rahim watalu alaihim naba ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun
bismillahir rahmanir rahim kamar da na fada zamu tashi kan aya ta 69 ne da malai ya fara mana ta 68 amma ita wannan aya ta 68 tana jona da karatun baya ne ubangiji yace bismillahir rahmanir rahim watalu alaihim naba ibrahim karanta musu cikin alqur'ani ya muhammadu karantawa wato mutanen makka naba ibrahim labarin annabi ibrahim alaihi salam iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun yayin da annabi ibrahim din yake gaya wa mahaifin sa babu wasu al'umma da suke kan wani addini illa wahiya tayyatuhu wa tathni alayhi bi khairin face suna jingina kansu wato zuwa ga annabi ibrahim kuma wato suna fadan alkhairi ga annabi ko masu bautar gumaka suna iddai cewa wannan addinin sun riko shi daga wajen annabi ibrahim ne kaga kenan kowa yana so ya samu jikin ya jingina wato jikinsa zuwa ga annabi ibrahim alayhi salam saboda addu'a da yayi da Allah kuma wato ya amsa masa malam yake cewa banda ma wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam wato mu'minanta fa innahum yazkurunahu bi khairi fi kulli tashahudin ai suna ambatan annabi ibrahim ma wato da alkhairi cikin dukan tahiyar sallah ma shi musulmi duk tahiyar da zai yi a sallah bayan raka'a biyu ko tahiyar sallama sai ya yi wa annabi ibrahim salati mun gane ko sai ya ambaci annabi ibrahim wato a cikin tahiyarsa saboda haka wannan wato ambato ne mai kyau lisanin sidikin ne yawa ambato ne mai kyau wato shine wato sana'un hasanin yabo wanda yake mai kyau wanda Allah ya amsa wato addu'ar annabi ibrahim cewa wato za a yi masa shi manzon Allah yana cewa akwai hadisin da manzon Allah yake cewa man ahabba qauman wato hushira ma'ahu duk mutumin da yake son mutane za a tashe shi tare da su amma wannan ana nufin wato mumini in ya so muminai to za a tashe shi tare da muminai amma kafiri lokacin da ya so muminai to shi ba za a tashe shi da su ba saboda sharadin kafiri ya samu shiriya ya samu wato tsira a lahira shine ya mutu da imani saboda haka Annabi Ibrahim alayhi salam ya roki Allah Allah ya bashi kyakkyawan ambato a cikin al'umma kuma Allah ya amsa masa wannan addu'ar wato sai ya zama wato yana da kyakkyawan ambato a cikin dukkan al'umma yake cewa waj'alni min warasati jannati na'im Allah ka sanya ni ina daga cikin wanda za su gaja za a gadar musu da aljanna ta ni'ima shine mimman yuta wanda za a ba su aljanna ta ni'ima wa ghafir li abi Allah kuma gafartawa babana innahu kana min adh-dhalin domin baban nawa ya kasance yana daga cikin mutane batattu shine Allah karbi tuba a kansa saboda haka amma aka ce wannan din kafin ta bayyana wa annabi Ibrahim ne cewa baban nasa dan wuta ne lokacin da ta bayyana cewa baban nasa dan wuta ne shi ma sai ya baranta ya rabar shi kamar da ubangiji ya kawo kisan a cikin wato suratul bara'a Allah ya ce wala tukzini ya ubangiji ka karanta ya ubangiji kada wato ka kunyata ni a filin alkiyama wato wala tukzini kada kunyata ni yawma yafun a ranar da za a tashi wato mutane shine wace rana sai Allah ya ce yauma la yanfa'u malun wala banun ita ce ranar da dukiya ba za ta yi amfani ba wala banun ƴaƴa ma ba za su yi amfani ba illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya samu Allah da zuciya kubutacciya ga barin shirka shi kan wannan ƴaƴan sa su amfane shi dukiyar sa su amfane shi ai ƴaƴan mutum suna ceton su a ran alkiyama an ce ƴaƴan mu'minai in an kora su za su shiga aljanna sai ce ba za su shiga ba sai an kawo musu iyayensu a yi ayi su shiga aljanna sai su ki sai su turje a kofar aljanna ce ba za su shiga ba Allah sai ce to an ba su ceton iyayen nasu a je gidan wuta da yabo musu iyayensu sai a sa su hada su da iyayensu sai su shiga gidan aljanna saboda haka kenan yaya sun yi amfani yauwa haka kuma dukiyar da mutum ya amfani da ita yi yakin alkhairi a lahiran sai ga ladansa a cikin littafin sa haka kenan dukiyarsa ta yi amfani shi yasa sai Allah ya ce ranar da dukiya da yaya ba za su yi amfani ba amma na kafirai nan mutanen suka mutu babu imani amma waɗanda suka mutu da imani su kan dukiyarsu da ƴaƴansu za su yi amfani Allah ya ce illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda yazo da zuciyar da take takubuta ga barin shirka wato takubuta ga barin munafurci ita ce zuciyar mumini wato su kan mumini kan dukiyarsa da ƴaƴan za su amfane shi wa uzlifatil janna
للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون
نعم وبنجي يكي تيوى واتو النبي إبراهيم يتي الله كذا كونيا تانا أرانا لاهرة kada kunyata na a ranar lahira shi tace ranar da dukiya da yaya ba su amfani ga wanda ya mutu ba imani sai dai wanda ya je ma Allah da zuciya kubutacciya shine ya je da la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ya ce wa uzlifatil jannatu a ranar lahira din nan wannan ranar da aka ce dukiya da yaya ba su amfani ba Allah ya ce za mu kusantar da aljanna lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah su ne wayanda suka mutu da imani fa yarawnaha za su ga aljanna din an ce lokacin da suka ga aljannan shine lokacin da za su na cewa rabbana wa atina ma wa atina ala rusulik Allah ka gaggauta bamu abinda kai mana alƙawari mana akan harshen manzannin naka Allah ka bamu Allah ka mana alƙawari da yake sun ga aljannan da ganin aljannan kuma wato sun ga ni'ima da abinda Allah ya tana da gidan aljannan hankalin mutane kuma zai koma kan aljanna din saboda haka mu'minai za su cika cewa ubangiji ka bamu ma wa atina ala rusulik abinda kai mana alƙawari cewa in mun mutu zaka samu aljanna akan harshen manzanninka za su rika roƙon wannan shi yasa sai Allah yake cewa wa uzlifatul jannatu lil muttaqina na'am wato za mu kuma magana na'am ubangiji yake cewa za mu kusantar da aljanna lil muttaqina wato ga masu jin tsoron Allah za su ganta wa burrizatul jahimu lil gawina za kuma wato mu bayyana wuta lilgawi ne ita kan ba kusantar da ita za a yi ba za a bayyana ta ne a yayi hijabi tsakanin mutane da wutar jahannama su ganta kurukuru Allah ya ce za mu bayyana wutar jahannama lilgawi ne ga mutane kafirai wa qila lahum sai a ce musu aina ma kuntum ta'budun ina gumakan naku a gidan duniya waɗanda kuke bauta musu ga ran da za su amfane ku tazo ina gumakan da kuke musu bauta a gidan duniya ina waɗanda kuka rike su a matsayin alloli to in fa za su amfane ku to yau ne ranar amfanan naku Allah zai ce wanda kuke bauta musu min dunillahi kuma bayan Allah hal yansurunakum shin za su iya taimaka muku yau su hana ku shiga wancan gidan za su taimake ku su hana ku shiga gidan wuta aw yantasiruna ko kuma a za su taimaka wa kansu ne ma su ma su hana kansu ai an ce ubangiji zai ce a ɗebi gumakan da masu bautar gunkin da kuma wato gumakan duwakun da masu a gidan wuta saboda a kunyata su ne in ba dan haka ba shi dutse aka sassaka aka mai da shi abin bauta ko kuma itace menene laifin sa yawa shi ba shi da laifi amma dan a kunyata su ne a bakanta su an jefa mutun da Allah sa a gidan wuta saboda haka ne dan Allah ya musu wannan ne shine ubangiji yake cewa wato za a tambaye su hal yansurunakum shin za su taimaka muku wajen ije muku azabar Allah aw yantasirun ko kuma za su ije wa kansu za su amfani kansu fakkub wato za a ce fakkubkibu fiha hum wal gaun da gumakan da masu bauta gumakan duk a debe su a watsa su a cikin gidan wuta wa junud iblisa
ajma'un
Allah zai ce wa junudi iblis haka na rundunar iblis ma shine mabiyansa masu masa da'a daga cikin aljanu da mutane su ma ajima kuna gaba ɗayan su a debe su ma kunduma a gidan muta kalu za su ce wallahi
wallahi in kunna la fi dalalin mubin
sawaykum
in sawaykum bi rabbil alamin
ma adallana
ma adallana illa al mujrimun
ma
lana min shahidin
wala sadiqin
wala sadiqin
na'am ubangiji yake cewa wato za a ce musu amalaiku fa kukubu fiha hum wal gaun ku debe su duk kuwa za su a gidan wuta da su da kafiran wa junudu iblis da wato junudu iblis da kuma wato rundunar iblis shine mabiyansa daga aljanu da mutane ajma'una gaba ɗaya a zuba su a gidan wuta to in sun shiga gidan wuta sai su fara jayayya suna wato kowa yana ture laifi wa dan uwansa Allah zai ba ma guma kan sassakakkun dutsunan da sassakakkun wato itacen da mutanen da aka rike su a matsayin alloli wato irin su Fir'auna da makamantansu Allah zai ba su bakin wato duk wanda ma bayya magana za a ba shi bakin magana saboda haka za su yi musu a junansu a gidan wuta Allah ya ce qalu kafiran da suka yi bautar gumakan za su ce wa hum fiha yaktasimuna suna jayayya tsakaninsu da waɗanda aka bauta musu a gidan wuta za su ce tallahi tallahi mun rantse da Allah in kunna la fi dalalin mubin lalle mun kasance a cikin bata mabayyanin bata iz nusawwikum bi rabbil alamin domin mun daidaita ku da ku da Allah ubangijin talikai za su ga yawan guma kan cewa za su da'awa a bakin su ce lalle suna cikin bata domin me domin sun daidaita guma kan sun ba su matsayi na allantaka sun daidaita su da Allah ubangijin talikai za su ce wato iz nusawwikum bi rabbil alamin wama adallana illa almujrimuna amma babu wanda suka batar da mu wato sai shedanu wato sai shedanu wadanda suka dauki kafar mu ko kuma shugabannin mu a cikin bata da suka kiyarda mu gane gaskiya wato suka batar da mu za su ce famalana min shafiin yau kam a karkashin wannan halin ba za mu same ce ta mu daga cikin mu'mine ba ko kuma tamanni ne guri ne famalana min shafiin ina ma da za mu same taimaka mana daga cikin mu'mine ko kuma wato daga cikin mala'iku da annabawa da sauran mu'mine wala sadiqin hamimi a yau kam ba mu da wani aboki hamimin wanda yake abokin zumunci da kauna wanda zai taimaka mana wajen ije mana azabar wannan wuta shine wato ya hammi amrana wanda ma zai damu da lamarin mu yau ban mu da wani aboki ko makusanci wanda ma zai damu da lamarin mu kowa yau ta kansa yake falau anna lana karatan
fanakuna minal mu'minin
inna
fi zalika la aya kuma kana akasaruhum mu'minin
Allah ya ce falau anna lana karatan sai su ci ziyatsa su ce inda za mu samu dama inda za a sake samu ba mu dama mu dawo duniya shine karra mu maimaita tinuwa ta biyu mun yi tinuwa ta farko an samu matsala to da za mu samu dama mu dawo mu maimaita mu samu tinuwa ta biyu ba 4+4 ba ai asalin 4+4 din ai 4 din farko rayuwar duniya da kuma 4 din da za a sake nema a sake dawowa suka ce da za mu samu wannan daman fanakuna minal mu'minina wala za mu zama mu'minai za mu zama mutanen kirki mu zama masu bin addinin Allah na gaskiya mu zo mu yi aiki tare da annabawa da manzanni da za mu samu wannan aka ce wannan kalmar law wato guri ne guri ko gurin da ba zai cika ba da mun duk gurin da dan adam zai yi shi bayan damar ta wuce guri ne wanda ba zai amfane shi ba za su ce wato falau anna lana karra ubangiji da za mu samu dawowa duniya a maimaita mana wannan dama fanakuna minal mu'minin da za mu zama nan cikin wato mu'minai Allah ya ce inna fi zalika cikin wannan abin da muka ambata muku ya koma su karatu da masu sauraron karatu na kissar annabi Ibrahim da kuma wato mutanansa da abin da zai bayu zuwa ga abin da zai zo bayan tashin alkiyama da shigar kafirai gidan wuce shigar mu'mini gidan aljanna Allah ya ce la ayatan wallahi akwai aya akwai darasi akwai abin izina akwai abin da ya kamata wato musulmi abin da ya kamata mai hankali ya dauki wato darasi a kayinsa wama kana aksaruhum mu'minin amma yawa yawan mutane wato basu damu wato da imani ba yawa yawan su babu abin da ya dame su wato sai kafirci
fa inna rabbaka lahu wal azizu rahim
fa inna rabbaka tabbas lalle ubangijinka ya Muhammadu lahu wal azizu mabuwayi ne babu abin da yake gagaransa arrahimu kuma mai jin kai ne gabayinsa
كذبت قوم نوح المرسلين
نعم
إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون
نعم
إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون
نعم
وما أسألكم عليه بنذر بنذر إلا على رب العالمين
وبنجزي يكيتي و واتو كذبت قوم نوح المرسلين mutanen annabi Nuhu su ma sun karyata al-mursalina manzannin Allah sun karyata manzannin Allah aka ce saboda me saboda ai sun karyata annabi Nuhu shi yasa zaka ga duk ake so sannan duk annabin da aka zo aka ce za a ce mutanen sa sun karyata manzanni mutanen wani sun karyata manzanni mutanen wani sun karyata manzanni saboda sun karyata nasu kuma karyata dukkan annabawan ne yawa domin duk kowanne annabi sakonsa da yake dauke da shi na wato tauhidi ba ya canzawa tsakanin su shari'a ce take canzawa amma babban sako na karanta Allah kowanne annabi akan sa yake saboda kan karanta annabin ka kamar ka karanta dukkan sauran annabawan ne sai yasa yake zuwa da siga jami cewa mutanen annabi Nuhu sun karanta manzannin Allah domin sun karanta annabin su wato list yakihim fil maji'i bi tauhid domin dukkan annabawan sun yi musharaka a wajen wato zuwa da karanta Allah waɗansu malaman suka ce Allah ya ce sun karyata manzanni saboda dadewar annabi Nuhun a cikin su saboda litoli lufsihi fihim ya dade a cikin su ka annahu rusulun shi kadai din ma kamar ka ce wato manzanni ne saboda dadewar da ya shekara 950 wannan zurna wa'azin da yake musu ne zurna wa'azi ne bayan an haife sai da ya shekara 50 aka zo masa da risala Allah ya bashi annabta sannan kuma aka bashi manzanci ya fara wa'azi shekara 950 sannan aka yi ruwan dufana aka halakar da mutane ya sauka kuma ya rena al'ummarsa bayan shekara 50 kuma Allah ya karbe shi saboda aka shekara 50 wato daga aifuwarsa zuwa rasuwarsa ubangiji yake cewa wato bisa maganganu wanda suka fi wato karfi a bakin malamai ubangiji yake cewa kazabar qaumun nuhin mutanen annabi nuhu sun karanta al-mursalina manzannin Allah iz qala lahum aquhum nuhun ala tattaqun tuna yayin da dan uwansu wato dan uwansu a addini annabi Nuhu yake ce musu an ce dan uwansu ne na nasaba dan uwansu ne na jini shi yaransa ne kabilarsa ne wato yake ce musu ala tattaqun shin ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin ni manzo ne a gare ku wato manzo aminu amintacce wajen isar muku da sakon da aka aika ne da shi fataqullaha lalle ku ji tsoron Allah wa dai wani ku bini fi ma amurukum bihi cikin abin da nake umarni wato na daga kare ta Allah da ya masa da'a kuma as'alukum alaihi ban roke ku akan isar da wannan sakon min ajarin lada ba ban ce ku hada mun kudi ai karo karo a hada mun kudi wajen isar da wannan sako ba in ajariya in ma akwai inda nake tsammanin lada wato ba a gurin ku bane ina tsammanin lada illa ala rabbil alamin a wajen Allah ubangijin talakai fattaqullaha wa di'uni ku dai ku ji tsoron Allah kurin ku min biyayya abinda nake so kenan aka ce kararahu ta'kidan yayi ta maimaita ku ji tsoron Allah wato saboda ya karfa musu ya nuna musu matsayin tsoron Allah a rayuwar wato musulmi kalu sai suka ce masa
anuminu laka wata'aka lanzanun
na'am
ala wa ma ilmi bima kanu ya'malu
in hisabuhum
illa ala rabbi law tashkurun
ubangiji yake cewa wato kalu sai mutanen annabi Nuhu suka ce masa anu'minu laka yanzu shin za mu gaskata ka saboda wannan maganar taka wata ba'akal arzaluna bayan mabiyanka duk talakawa ne bayan duma su kananan karfi ne suke binka mun gane ko wato cewa masu kananan karfi suna binka wato mu kuma yanzu a ce mu ma mu zo mu bika kala sai yake ce musu wa ma ilmi bima kanu ya'malun lalle su sun bi ne saboda addini ne amma ba ni da wani ilimi na hakikanin abin da suke aikatawa imaninsu na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba Allah ne ya sani yake cewa in hisabuhum illa ala rabbi me yi musu hisabi ya karba abin da suka yi ko ya ki karba ubangiji na ne saboda haka babu wani mahaluki da zai hukunta aikin bawa babu wani wanda zai ce wannan aikin da bawa yake yana yi dan Allah ne ko yana yi dan riya in ba shi bawan ne da kansa ya fitar ya nuna cewa yanayi ne dan a yaba masa ba in bai fitar da wannan bayani fili ba to kai Allah bai aiko ka kaiwa mutane hisabi akan aikin su ba saboda haka ba a cewa wani yana aiki dan riya ko yana yi abu dan Allah domin wannan mas'ala ce a zuciya. Duk mas'alan da take zuciya ko babu mai tsinkayanta sai Allah. Babu mai tsinkayanta, babu wanda yake ganin miye yake kulli a ciki sai Allah. Yawa, don Allah shine ya alamu kainatul ayun wa ma tukfi sudur. Allah shi ya san wato ha'incin ido, satar gani da ido zai yi, wa ma tukfi sudur shi ya san abin da kuma kirjin mutane ya boye. Na imani mai kyau ko kuma wato gurbataccen imani. Saboda haka Allah shi yake hukunta zukatan mutane. In mutum ya mu'amalance ka a fili, ya zo cikin mu yayi sallah, yayi azumi, yayi zakka, yayi haji, mu a gurin mu musulmi ne. Amma mai masa hukunci da gaskiyar musuluncinsa ko rashin gaskiyar musuluncinsa sai Allah. Yawa, duk wanda ya zo gunka yayi sallah shikenan musulmi ne, babu ruwanka. Ba dan Allah yake addininsa ba, anan ko ba layinka ba ne. Dan Allah bai nada ka wakilinsa a bayan kasa, ka sa wanda kaga dama a addini, ka fitar da wanda kaga dama ba. Yawa, duk mutumin da yayi imani da Allah, mu a gurin mu musulmi ne. Yawa, in wasu halayensa suka bayyana munana, sai a jingina masa kayansa. Amma ibadarsa da wasu abubuwansa wannan tsakaninsa da Ubangiji dama yake yi, to kuma Allah shi yake masa hukunci a kai. To mu sai mu mu'amalance shi da mu'amala ta zahiri. Manzon Allah ya ce umirna an nahkuma bizawahir wallahu yatawalla sarair. Abinda aka mana umarni wato mu yi wa mutane hukunci na zahiri, amma abin da ya buya wannan na Allah ne, sai mu bar shi wa Allah. Shine annabi Ibrahim yake gaya wa annabi Nuhu, yake gaya wa mutanansa kan su tara hankalinsu dan sun ga wa'annan suna bin su. Kowa abin da yayi Allah ne yake masa hisabi, yake cewa ni ba ni da ilimi bisa abin da suke aikatawa, ban san hakikanin hukuncin abin da suke aikatawa ba. In hisabuhum illa ala rabbi, sakamakon abin da suke aikatawa a gurin Ubangiji na yake, shi zai musu sakayya. Law tashkuruna, wato inda kun san wannan, da ba ku damu da aibanta su ba, da ba ku damu da wato damuwar su ba. Saboda haka in a wajen bauta ne, kada wani ya dame ka. Yawa, kada wani ya dame ka akan aikin sa da yake tsakanin sa da Ubangijin sa. A wajen mu'amala tsakanin kai da shi, in ya munana maka mu'amala sai ka koka bisa munana maka mu'amala da yi. Amma in wajen ibadar sa ne tsakanin sa da mahaliccin sa, babu ruwanka. Yawa, babu ruwanka. Idan akwai kusacin da ya kamata kai masa gyara, in kaga kurakure cikin abin nan sa, sai kai masa. Idan kuma wato kusacin bai kai masa gyara ba, sai ka bar shi. Ubangiji da yake bautawa shi yake da iko ya karba abin sa, ko kuma wato ya bar abin da an ce ba a shiga tsakanin bawa da Ubangiji. Shi yasa annabi Ibrahim, annabi Nuhu yake gaya musu cewa hisabin wa'annan mutanen talakawa wannan da suke bi na, kar ku ce sai sun bar ni ku musulunta. Ku zo ku musulunta, ku ma ku zo ku yi, domin Allah shi zai karba musu abin da suka yi, kamar da ku ma in kun yi Allah nan da shi zai karba muku abin da kuka yi. Law tashuruna, inda kun san wannan, wato da baku aibanta su ba. وما أنا بتارد المؤمنين
إننا إلا نذير مبين.
وما أنا بتارد المؤمنين يتي ني أبنجي بي أيكوني إليك أكورا مؤمني با إن أنا ني أبن داخل أورامين إلا نذير مبين سيغر قدي ما بييني نزوني وعزي نغيا ومتاني أبن دا الله تي نغيا مسو فان ديجي يلوكا لاليجي ناسا وان ديجي يجي فر وان شما يلجي ناسا ني با أيكوني ومتاني حسابي با amma aiko ni na yi wa mutane wato wa'azi. Kalu sai su
ce illam tantahi ya nuhu la takunanna min al marjumi. Qala rabbi inna qawmi kadzabun fata baini wa bainahum fataha wa najini wa man yaqulini.
Kalu sai suka ce la illam tantahi ya nuhu, idan ma wannan magana da kake faɗa baka daina ba. La illam tantahi ma taquluna, idan baka hanu da wannan magana da kake gaya mana ba, la takunanna minal marjumina, lallai in kai wasa zaka kasance, zaka tsinci kanka cikin wanda zamu jefe su da duwar rutsu. Wato zamu jefe da duwar rutsu, ko kuma jifa da kalmomi munana. Dan arrajamu a larabci yana daukan jifa da dutse, yana daukan jifa da bakar magana. Mutum ya jefa maka bakar magana, ya jefe ka da bakar magana, shi ma ana cewa sarajamu. Saboda haka zamu jefe ka, ma'ana zamu zazzage ka, mu gaya maka munanan magana da ba za ka manta su a rayuwarka ba in baka daina wannan wa'azin naka ba. Ko kuma in baka daina ba, zamu hada ka da yara wato su jefe ka sai sun kashe ka. Qala sai annabi Nuhu yace rabbi inna qaumi kadzabun, lalle Ubangiji mutane na fa sun kareta ni. fataha baini wa bainahum, Allah ka rabe tsakanina da su, wato fatahan rabewa kai hukunci tsakanina da su hukunci, wa najjini wa mama iya minal mu'minin, amma ka tseratar da ni da wanda yake tare da ni da cikin mu'minai daga sharrin mutane na. Na'am.
Fa anjaynahu wa man ma'ahu fi kulli mashhur. Thumma aghraqna ba'dhu ba'di.
Allah yake cewa fa anjaynahu. Sai muka tseratar da Annabi Nuhu wa man ma'ahu da mutanen da suke tare da shi fil fulki a cikin jirgin ruwa. Al mashahuni wanda yake makare da dabbobi da mutane da kwari da tsuntsaye. Shine al mamlu wanda yake cike da mutane da dabbobi wato da tsuntsaye. Allah ya ce summa agarakana ba'dul baqina, sannan summa agarakana ba'du, sannan sai muka dilmiyar ba'du bayan mun tseratar da Annabi Nuhu da sauran wanda suke cikin jirgin sa, sai muka wato dilmiyar da albaqina waɗanda suka rage din daga cikin wato mutanen Annabi Nuhu, ma'ana sai muka halakar da su. Mala yake cewa Allah sai ya halakar da su da ruwan dufana, haisul taqa ma'u samai ala ma'il ardi, a lokacin da ruwan sama da na ƙasa suka haɗu. Domin ruwan dufana Allah ta'ala ya yi umarni wa ƙasa wato ta ambulo ruwan da yake cikinta, sannan sama kuma ta saki ruwa. To sama ta saki ruwa, ƙasa ita ma ta dinga bulbulo da ruwa, sai da duniya ta cika tab da ruwa. Yasa Allah yake cewa falamma taqal ma'u ko walamma taqal ma'u hamalnakum fil jariya inna lamma taqal ma'u. Tuna yayin da lamma tsagal ma ruwa ya dagawa ya wuce gona da iri, hamalna ku fil jariya, sai muka dauke ku a cikin ruwa. Ubangiji yana tunawa mutanen Annabi Nuhu ne ni'imar da ya musu, ko kuma yana tunawa wato al'ummar wannan duniyar ne ni'ima, domin iya wannan mutanen da suke cikin jirgin ruwan Annabi Nuhu sune iya mutanen duniya lokacin da su duniyar ta sake sabanci ka yanzu. Saboda haka kenan kaga ashe ba a mutanen Annabi Nuhu ba ko mutanen Makka ba, wato har mu Allah yana tuna mana wannan ni'ima da yayi wa Annabi Nuhu da yayi mana, wato ta tseratar da mu a cikin wato jirgin ruwan Annabi Nuhu. Kowa mai yana cikin ya shiga jirgin ruwan yanzu a lokacin, amma kowa yana cikin tsantsan tsatso ne. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce sai muka dilmiyar da sauran bayan mun tserar da waɗanda suke wato cikin jirgin Annabi Nuhu din. Inna fi zalika
la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin.
Inna fi zalika, cikin wannan tseratarwa da Allah ya yi wa Annabi Nuhu da mutanansa da sauran dabbobi da tsuntsaye da suke cinye ruwansa, da kuma halakar da wato kafiran Annabi Nuhu, la'ayatan, wallahi akwai darasi, akwai aya, akwai izna. Wa ma kana aktharu mu'minin, amma yawan kafirai dai ba sa yin imani.
Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
Wa inna rabbaka, tallalle ubangijinka lahuwal azizu, shi mai mabuwaye Ar-Rahim, ko mai jinkai. Wannan jumla da ita Ubangiji yake rufe kisosin nan, in mun lura a cikin wannan sura, wayannan adadin kisosi da aka kawo wato na Annabawa bakwai wanda aka kawo kissar su a takaice, ana rufewa da wannan cewa wa inna rabbaka lahuwal azizu, lalle Ubangijinka shine mabuwaye. Domin mutum ya sani kuma ya dada sani cewa fa babu abin da ya gagara Allah, shi yasa Allah yake cewa inna rabbaka, tabbas Ubangijinka lahuwal azizu, mabuwaye ne Allah, mabuwaye ne, babu abin da zai gagare shi. Saboda haka idan ya so zai azabtar da kafirai, Allah zai azabtar da su wato cikin kiftawar idan. Sannan Ar-Rahim, mai jin kai ne wato ga mu'minai, ta inda in sun bi Allah a ranar lahira kuma Allah yakan ba su wato gidan aljanna. Shi ne Allah yake cewa wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, lalle Ubangijinka mabuwaye ne, Ar-Rahim kuma mai jin kai ne. Kazabat adunil
mursalin, kazabat adunil mursalin, idh qala lahum abuhum hudu
Ubangiji yake cewa kazabat adulul mursalina, adawa ma sun karyata al-mursalina manzanni, su ma sun karyata manzanni. Allah yace iz qala lahum hudun, wato adawa mutanen Annabi Hud su ma suka karyata manzanni. Tuna yayin da wato qala lahum akuhum hudun, dan uwansa Annabi Hudu yake ce musu ala tattaqun, shin ba za ku ji tsoron Allah ba, ba za ku ji tsoron Allah ba, inni lakum rasulun aminun, ni manzo ne amincacce a gare ku wanda yake isar muku da sakon Allah. fatakullaha lalle ku ji tsoron Allah wa dio ni ku min biyayya wa ma as'alukum alaihi min ajri ban tambaye ku lada a dalilin wannan isar da sakon Allah ba in ajariya in ma akwai lada da inda nake tsammanin sa illa ala rabbil alamina wato face a gurin Allah ubangijin talakai ma'ana inda nake tsammanin sakayya to a wajen Allah ne ubangijin talakai
atabanuna bi kulli ri'in ayatan ta'abasun fatatajununa masani ala annakum takallun wa idza badashtum badashtum jabbirin
takullaha
wa adi'u
ubangiji yake cewa a Allah yake wato ubangiji yake cewa a atabununa bi kulli ri'in cewa yanzu ku wato su Allah ya zarge su da manya-manya laifuka guda uku a waɗannan ayoyin lokacin da Allah ya aika musu dan uwansa Annabi Hudu yazo yake musu wa'azi to cikin wa'azozin sai Allah ya zarge su da wasu miyagun laifuka guda uku Allah ya ce musu atabununa bi kulli ri'in shin yanzu za ku rika gina dogin gidaje wato akan jigawa akan tudu ayatan ta'abasuna kuna sanya shi alama ga mai wucewa wato a matsayin gidan wasa mutane ne waɗanda suke gafalallin mutane waɗanda suka yada harkokin wasanni za su samu guri kan jashin kan titi wani guri wanda yake mai tudu wanda daga nesa zaka hango wutar gidan wasa haka suke wajen gina wato gidajen wasa Allah yake cewa atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'abasun kuna gina manya-manyan gina wato gine-gine akan tudu wato dan ya dauki hankalin mai wucewa wato kuna mai da gurin wato guraren wasa wato kuna wasa kuna isgiranci a masu addini a wannan wurin ubangiji yace wa tattakizuna masani'a sannan ku riki ganuwowi da manya-manyan gidaje wato la'alakum takludun wato ku fara bauta an ce mutanen Annabi Hud wato mutane ne wadanda aka samu ci gaban wato technology a zamanin su an samu habakar ilimin technology wajen iya sarrafa gine-gine saboda tsabar iya sarrafa gini su dutse suke samu da kayan aiki su fafe dutsen su mai da shi benaye wato su mai da shi wato gini mai ban kaye mai ban sha'awa to irin wannan Allah yake zargin su cewa za su je samu kan wato dutse su tsara shi su mai da shi wato gini inda zaka zo da mota da gudu ka haye ko kuma wato ka zo da jirgin sama ka je ka sauka ko ka zo da abin hawa ka zo ka shiga saboda haka da yake sun samu ci gaban ilimi na technology sun yi abubuwa na ban sha'awa sun shimfi da duniya wato kamar ba za su mutu ba shi yasa Allah yake ce musu wata tiki zo na masani'a sai kuka dauki wato wasu ganowi inda kuka gine-gine na manya-manyan gidaje kuka ja ruwa kuka tsara lambuna da wato wurare ababe na sha'awa Allah ya ce kun yi haka la'allakum takludun wai kamar kwa da wama kamar ba za ku mutu ba Allah ya ce wai za batsun batsun jabbarin haka na idan kuka tashi kuna mu'amala da mutane kuka samu kuskure tsakaninku da mutanen aka samu sabani kukan damki mutane damka irin na jabberan mutane wato ku babu tausayi a cikin lamarin ku duk wanda kuka yi arba da shi a cikin sabani wato sai kun zalunce shi fiye da kima Allah ya zarge shi da wayan abubuwa guda uku gina gidan wasa yin manya-manyan gidaje wanda suke zama suna isgilanci wa addini da masu addini suna yada abubuwa na alfasha da kuma wato zaluntan mai karamin karfi shine ubangiji yake cewa fatakullaha wato Annabi Hud ka gaya musu lalle ku ji tsoron Allah wa tsiuni wato ku yi min biyayya cikin abin da nemi ku mun ne
watakulladhi amadakum bima ta'lamun amadakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa ulum inni akafu alaykum azaba yawmin azim
Allah yake gaya wa adawa mutanen Annabi Nuhu cewa wato ta harshen Annabi Hud ta harshen Annabi Hud Allah ya ce wato ka ce musu fatakullaha ku ji tsoron Allah wa tsiuni ku min biyayya watakulladhi amadakum ku ji tsoron Allah wanda ya ni'imta ku amadda ku ma'ana an'ama alaikum ya yi muku ni'ima ya baku wato yaduwar technology ya baku ilimin gine-gine ya baku ilimi na sarrafa dutse da sarrafa kasa da sarrafa karfe wajen yin kayayyakin ado da abubuwan wato ci gaba wato ku ji tsoron Allah da ya ba ku wannan ni'ima bima ta'maluna bima ta'lamuna cikin abin da kuka sani amma da kun bi an amin wa banin Allah ya ba ku dabobi na ni'ima ya ba ku ababe na ni'ima da yawa wa banin ya ba ku yaya wa jannatin Allah ya ba ku gonake wa uyunin ya ba ku wato koramomi shine idan ruwa Allah yake cewa inni akafu alaikum azabu yawmin azim ka ga ya musu wato cewa ni ina tsorace muku wato azaba wanda take a rana mai girma an ce azaba yawmin azim azaba rana mai girma ita ce wato azabar lahira ko kuma ranar lahira ce rana mai girma ko kuma azaba ce mai girma wanda ake yinta wato wanda Allah yake wa kafirai a ranar lahira wato shine ubangiji yake cewa ka ce musu ina jiye muku tsoro in kun mutu a cikin wannan halin da kuke ciki na yada hada wato harkokin wasanni da kauce ma wato kiran annabawanku da wato taimakon ƙarya da izgili ma annabawa da sabo in kun mutu akan wannan inni akafu alaikum azabu yawmin azim ina jiye muku tsoro azabar ranar lahira ita ce azabar rana mai girma ko kuma azaba mai girma a ranar wato lahira Allah yake cewa qalu sai suka ce
qalu sawa'un alaina aw asta am lam takun min alwa'izi
na'am
in hadha illa kulikullahu wali
ubangiji yake cewa wato sai mutanen annabi hudu suka ce sawa'un alaina qalu sawa'un alaina suka ce mu daidai ne mu fa a gurin mu wato daidai ne aw asta am lam takun min alwa'izin kai kada mu ko kai wa'azi ko kar kai wa'azi sawa'un alaina mu daidai ne a wurin mu mana kenan wa'azin ka bashi da wani tasiri a gurin mu inda wa'azin yana da tasiri ai kenan ba a ce masa daidai ne kai wa'azin ko kar kai ba suka ce daidai ne awa asta kai wa'azin kai gargadin aw lam takum am lam takum min alwa'izin ko kuma wato baka daga cikin masu wa'azi tun asali ma wato mana la nar'u li wa'azika mu dai ba musamman me kake fada ba ba ma kiyama me kake fada wato balle a ga canji a cikin rayuwar mu in haza ubangiji yake cewa wato wannan sai suka ce wannan abin da kake tsoratar da mu ai mun saba jin sa illa khuluqul awwalina ai sabani ne da kullun maganganu irin na mutanen da ma sun yi tayi har yanzu abin da aka yi musu alƙawarin nan wato bamu gan shi ba wato shine wato wannan dabi'a ce ta mutanen da ai ma hazal ladina hanu alaihim ko kuma a ubangiji yana nufin cewa su ne wato abin da suke fada din cewa abin nan da muke kayan sa cewa ba za a tashin alkiyama ba cewa wani ai dabi'a ce ta mutanen da kuma al'ada ce shi yasa wani gurin Allah yake cewa atawasau bihi shin su kafiran nan kan wasiya suke yi wa junansu ne da irin wannan kowane annabi yazo ya samu kafirai yayi musu wa'azi za su kareta kowane annabi yazo ya samu kafirai yayi musu wa'azi za su kareta shin wannan idan al'umma za ta tafi wasiya take wa yar uwata ne mai zuwa duk wanda aka halakar in an tashi halakarwa wasiya suke bari ne idan wata al'umma ita ma ta zo ta gani cewa ta kareta manzanni saboda haka suke cewa in hadha illa kulukul awwalin wannan dai kullu maganganu ne wato irin na wato mutanen farko cewa wato zan an mutu babu tashin alkiyama wato ko kuma wato in an mutu za a tashin alkiyama fa kadzabuhu wa ma nahnu mu'azzibin cewa mu babu wata azaba da za a yi mana ranar alkiyama kaga san kare tashin alkiyama kenan balle kuma wato azaba da za a yi
fa kadzabuhu fa ahlakanahum inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin
ubangiji yace fa kadzabuhu sai suka ƙaryata abinda annabi Hud yake gaya musu Allah ya ce fa halaknahum sai muka halakar da su wato birrihi da iska shine Allah ya ko musu wato rihun sarsari wato iska mai bin juna an ce iska ce mai tsananin sanyi wato amma kuma tana da ƙarfi babu ruwa a cikinta wato kamar jaura aka aiko musu iska ce mai tsananin sanyi da kuma tana diri wato a lokacin zuwanta ubangiji ya sake musu iskan nan wato kwana 7 da dare 8 ta fara da daddare kuma sai da tayi kwana 7 da wunin 7 din da daren sa sai ya zama dararen 8 ne wato kwana 7 kuma shine wato sake iska an ce iskan ta fara ranar Laraba ne wato watan Shawwal yana kwana 22 kuma ta kare wato a lokacin wato watan Shawwal wato watan Zulqa'ida a farkon watan Zulqa'ida kamar da Ubangiji ya ambaci kisra cikin suratul Haqqa Allah yake cewa ko sakaraha alaikum sab alayalin wa samaniyata ayamin husuman ko yawa saboda haka haka Allah suke iskan nan bayan ta halaka su Allah ya ce za a gansu wato ka annahum ajazu na kalin kawuya suna kamar manya-manyan dibine ne aka girbe wato suke jefe a cikin garin duk Allah ya karbi ransu shine ubangiji yake cewa wato sai annabi Hud yake ce musu ku ji tsoron Allah wanda ya baku abin da baku sani ba sannan ya kara muku ni'imomi ya baku wato ya kara muku amadakum bi an'amin wa banin ya kara muku dabbobin ni'ima da yaya wa jannatin ga gonake wa uyunin ga idan ruwa inni akafu alaikum azabu yawmin azim ni ina jiye muku tsoro wato azabar rana mai girma qalu suka ce sawa'un alaina mu daidai ne gare mu aw astamtakum min alwa'izin kama na wa'izi ko baka mana ba daidai ne in haza illa kulul awwalin cewa wai za a mutu a tashi wannan tatsuniyoyi ne irin wato na mutanen farko wama nahnu bimu'azzabina mu babu wani tashin da za a yi balle kuma wato azabar da za a yi wa mutane sai suka kareta Allah ya ce fa kadabuhu suka kareta fa alaknahum sai muka halakar da su a gidan duniya ta hanyar aiko musu iska inna fi zalika cikin abin da muka yi wa mutanen annabi hudu la ayatan wallahi akwai darasi wama kana aktsaruhum mu'minin amma yawan su wato ba sa yin imani na'am
inna rabbaka lahuwal azizur rahim
wa inna rabbaka lalle ubangijinka lahuwal azizu mabwaye ne ba abin da ke gagaran sa arrahimu mai jin kai ne ga mu'minai na'am
tabassamudul mursalin
na'am
idza qala lahum aquhum salihu ala tattaqu
na'am
inni lakum rasulun amin
na'am
fattaqullaha wa a'iu
ma as'aluhu
alayhi min ajr
ubangiji yake cewa ubangiji yake cewa kadzaba samudul mursalina wato samudawa ma sun kareta almursalina manzannin Allah saboda sun kareta wato annabin su annabi Salihu sun kareta annabin su annabi Salihu iz qala lahum aquhum salihun Allah ya ce tuna yayin da dan uwansu Salihu yake ce musu ala tattaqun me yasa ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin ni manzo ne amincacce da Allah ya aiko ni cikin ku fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa tsiyo ne ku yi min biyayya wa ma as'alukum alayhi min ajr ba wanda nazo na tambaye shi lada wajen isar da sakon Allah a cikin ku in ajariya in ma akwai inda nake tsammanin sakamako illa ala rabbil alamina sai a gurin Allah ubangijin talikai na'am
atutrakuna fi ma hauna amini fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa nakalin dalwa harin وَتَنْهَتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوهُ
ubangiji yake cewa sai annabi Salihu ya ci gaba da tuna musu ni'iman da Allah madaukakin sarki yayi musu ko sa ya amfani da wannan a matsayin dalili su gane girman Allah su imani da shi Allah ya ce atutrakuna fi ma hauna aminin Allah madaukakin sarki ya ba ku ni'ima Allah ya ba ku ni'ima ya ku samu dawa yanzu kuna ga Allah zai barku a cikin wannan ni'imar haka kurin ya halice ku kuma ya ba ku wannan ni'imar kurin kuma a barku ba za a yi muku umurni ku yi ba ba za a yi muku umurni ku bari ba haka kurin za a barku fi ma hauna cikin abin da kuke cikin alkhairan nan amini ne kuna zaune lafiya kalkwa ba abin da ya dame ku kurin Allah ya halice duniyar nan saboda ta amfane ka kuma ya barka bai dora ma komai ba ai wannan wani abu ne wanda ba zai yi ba Allah ya ce Allah zai barku hakurin fi jannatin wa uyunin cikin gonakai wa uyunin da mare-mare idanun ruwa wa zuru'in ga dangin shuke-shuke wa nakhalin ga dabine dal'uha hadim wanda wato dal'uha fudasa wato hadim mai saurin mai dan itacen da yake da da mai laushin ci mun gane ko dal'uha hadim wato hirtsinsa ko hudasa wato hadim mai narkewa ne da kasa a baki wato zaka ji yanki a bakinka wani lokacin za ga wannan itace kamar yanzu za ka ga wani nau'in dan dibino wato in ya nuna za ka shi lugu kana sasha a bakinka sai ka ji yana bajewa kaga bishiya ta dibino bishiya daya ce amma sai ka ga wato tana ba da yaya daban-daban a jiki wani za ka ya fito yayi bushe yayi tamu wani yana sikinsa zai nuna ya lugu wani kuma hakan nan za a cire shi a danyensa shi kuma a ci shi saboda haka ubangiji ya ba wa mutanen annabi Salihu ni'ima mai yawan gaske ni'iman da ya shafi noma neman da ya shafi kiwo, neman da ya shafi gine-gine da abubuwa na more rayuwa, suna zaune cikin ni'imar Allah ya kawo musu, wato Annabi Salihu shine yake tuna musu, yake cewa yanzu wannan ni'ima da Ubangiji ya baku ita, kwa zauna a cikin wannan ni'ima ya zama ba a sa ku kuyi ba, ba ce kuma ku bari ba, sai a bar ku fi jannatin wa uyunin wa zuru'in wa nakalin talwa hazim. Sannan Allah ya ce watanhituna min aljibali buyutan farihin, yana daga cikin technology din da Allah ya ba wa mutanen Annabi Salihu su samudawa, suna fafe dutse su mai da shi gidaje. Allah ya ce farihina, suna yin mana gine-gine ma cikin gwaninta, cikin kwarewa. Farihina, cikin kwarewa, wato shine haziqina, suna yin cikin wato hazaka da kwarewa. Mun gane ko? Yawa, ba alfahari kade ba, duk abin da suka yi in an zo an ga irin aikin su lalle sai an salama musu. Allah yake cewa watanhituna min aljibali buyutan, kuna fafe wato duwar wotsi ku mai da su dakuna. Farihina ai wato batirina, kuna masu buntu da ni'imar Allah, sannan kuma kuna wato yin aikin ku wato cikin haziqanci. Fataqullaha, lalle ku ji tsoron Allah, wati'uni, ku yi min biyayya cikin abin da nemi ku muni. Wala tuti'u amral musrifina,
alladhina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Qalu innama anta minal musahharin, ma anta illa basharun mithluna fati bi ayatin in kunta minas sadiqin. Qala hadhihi naqatun laha shurub wa lakum shurubu yawmin ma'lum.
Ubangiji yake cewa watanhituna minal jibali buyutan, kuna fafe dutsuna wato kuna yin dakuna farihina cikin kwarewa. Fataqullaha, ku ji tsoron Allah, wati'u ni ku bini. Wala tuti'u amral musrifin, lalle kar ku rika yiwa wato ku rika yin biyayya cikin wato maganan masu barna. Ku daina bin mutane masu barna nan, ku daina bin mutane masu barna. Alladhina yusiduna fil ardi, sune mutanen da suke barna cikin kasa wato ta hanyar sako. Wala yuslihuna, ba sa yin aiki na nagarta, ba sa yin aiki na yiwa Allah da'a. Qalu, sai mutanen nasa suka ce, innama anta minal musahharina, kai mun ganka Annabi Salihu kana daga cikin mutanen da aka yi musu sihiri, kamar an dauke hankalinka ne. Ai shine alladhina sahiru kaseeran, an dauke hankalinka da yawa, hatta galaba ala aqlika, har an dauke wato hankalinka ma baka ganin kurakuran da kake kai. Ma anta illa basharun misluna, yanzu kai fa mutum ne kamar mu. Wato fati bi aba'ina, fati bi ayatin in kunta minas sadiqin, kai mutum ne kamar mu, amma kai kazo kake mana gaya mana wayannan maganganu. To inda da gaske ne Allah ne ya aika ka matsayin Annabi, wato fati bi ayatin, kazo da wata aya ko wata hujja in kunta minas sadiqin, in gaskiya kake cewa kai manzo ne daga wajen Allah. Qala, sai yake cewa hazihi naqatul, ka karanta, yake cewa hazihi naqatun. To in dai aya kuke nema, ga wannan taguwa, laha shirbun, tana da kaso a wajen shan ruwa. Walakum shirbu yawmin ma'lum, kuma kuna da kaso na sha a wata rana sananniya. Ma'ana Allah sai ya jarabi mutanen Annabi Salihu wato da aiko musu wato taguwa raquma, cewa rijiyar garin ɗaya ce, kuma kowa a rijiyar yake shan ruwa, kuma ruwan nan baya kafewa. Tunda aka haife su haka suke, ba su taba ganin ran da ruwan nan ya ja baya ba. Sai Allah kuma ya jarrabe su saboda abin da suka yi wa Annabin Allah na rashin karban umarnin Allah cikin gaggawa. Sai Allah ya ce, to tunda suka nemi aya, ga aya, amma taguwa ne. Na farko, wannan taguwa idan ta zo, Allah ya dora mata shan ruwa, ranan da za ta sha ruwa duk ruwan rijiya take shanyewa. Sannan ku kuma ranar da za ku ɗebi ruwa, kuma shi kenan ita ranar ko ba ta sha ruwa ba, amma ranar shan ruwanta ku kuma ba za ku ɗebi ruwa ba. To haka aka samu su wannan takunkumin cewa za a yi timetable, yau ranar shan ruwan taguwa, gobe kuma ranar shan ruwan su mutanen Annabi Salihu. Sannan kuma ƙa'ida, ranar shan ruwan su taguwar ma ba za ta fito ba, ranar shan ruwanta su kuma ba za su zo su ɗebi ruwa ba. Dan to ta sa kanta rijiya duk take tsotse ruwan. Wannan kaga jaraba ne, yawa jaraba ne. To sai suka ce sun yadda, tunda dai an ba su aya za su yi biyayya. Amma daga baya suka ce, ka su ba su da dabba, sai ruwan shan ma sai a raba musu da dabba, wai saboda dabba ba za su sha ruwa ba wuni guda. Suka ce, suka shi mita suka kashe ta, su aka kashe taguwar to dalilin kashe wannan taguwa shine kuma dalilin halakar da su shine Allah madaukakin sarki cewa wala tamasuha bi su'in a wani gurin ko kada ku shafe ta da mummuna abu anan ne ma ko yawa Allah yake cewa to ga taguwa nan tunda kun nemi aya kun ce aka muku aya dan abin da suka fara kenan fati bi ayatin in kunta minas sadiqin ka kawo mana aya na cewa kai manzo ne in daga sai kake Allah ne ya aiko ka kala sai ce hazihi naqatun ga taguwa Allah ya aiko a matsayin aya wanda za ta gaskata manzanci na laha shirbun amma dai da kaida tana da ranar shan ruwanta ranar da ba za ta da kuma da kowa a cikin shan ruwa ba walakun shirbu yawmin ma'lum sanan kuma kuna da ranar shan ku wato rana sananniya wala tamasuha bi su'in
fayakuzakum adhabu yawmin azim
fa'aqaruha
fa asbahu nadimin
ubangiji
fa'aqazahumul adhab inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin
ubangiji yake cewa wato qala hazihi naqatun yace musu ga taguwa la hashirbin walakun shirbu yawmin ma'lum wala tamasuha bi su'in amma kada ku yadda ku taba ta da mummunan abu a tanan Allah ne ya sako ta a cikin ku kada ku yadda ku taba ta da wani abu sai dai da alheri kada ku yadda ku shafe ta da wani abu na shari fa yakuzakum azabu yawmin azim lalle azaba rana mai girma ita ce azaban lahira wato sai ta sabe ku daga baya suka je suka yi meeting karkashin jagorancin kuddaru suka kashe taguwa an ce kowace kabila sai da ta bada mutum daya suka hadu suka yi meeting duk aka rubuta takarda kowa ya sa hannu aka wakilta kuddaru ya je ya kashe taguwar wato a matsayin da gudumawar kowa kowa ya da ya sa hannu ya endorsing akan kashe taguwar nan ya je ya sare ta da ya sare ta shikenan te guru tana kuka tana fudutsan da ta fito a ciki dutsan ya bude ta shiga aka rufe da manzo Allah ya ce za ta fito ita ma a ƙarshen duniya wato wannan taguwa ta Annabi Salihu Allah yake cewa faqaruwa sai suka sare wannan taguwa ta Annabi Salisu wato da yaddar shashan su da shashan su fa asbahu nadimina sai suka waye gari wato suna masu nadama wato an ce sun sare wannan taguwa ranar talata azaba kuma sai ta kama su ranar asabar Allah madaukakin sarki ya sanya wato alamar saukar azabar ta su shine ranar farko duk fuskokin su a garin za su yi fatsi haka za su kode za su ole kamar mutumin da jini bai ishe shi a jikinsa ba sannan rana na biyu fuskokin su duk za su ja kamar fuskokin wato zabiya sannan rana na uku fuskokin duk za su baki kuma sannan kuma sai Allah ya sauka musu da azaba an ce shi wannan kudaru wanda ya kashe wannan taguwa mutum ne wanda yake wani wada ne amma a tarihi sun ce wato ba shi da uba dan zina ne bisa dai maganganun da waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka kawo ya sare ta da takobi a malam Suddi yake cewa Allah ya yi wahayi wa Annabi Salihu cewa mutananka za su sare taguwan nan da take cikin su a matsayin aya Annabi Salihu da yazo ya gaya musu sai suka ce a su ba su yi meeting za su aikata wannan aikin ba amma dai karshe Annabi Salihu ya ce musu to lalle in ma ba ku yi meeting ba to dai Allah ya gaya min kuma Allah tun da ya gaya min gaskiya to amma ku sani kuma sakamakon da zai biyo bayan sare wannan taguwa ba zai muku dadi ba to a wani tarihin malaman tadi suka ce ya tara su ya ce musu za a yi fada a cikin ku wato a cikin wata daga cikin watannin da yake zuwa a gaba za a yi fada wanda shi zai sanadiyar halakar ku gaba daya ma'ana halakar ku zai zama wato a hannunsa sai suka ce to in dai haka ne a cikin wannan watan za mu sa dukkan matan da ta samu ciki ta zubar da cikin kata renewal na ciki tunda an ce a cikin wannan watan ne sannan suka ce kuma duk wanda ma muka ji labari ta haihu za a ja kashe dan to an ce suna san su suna tace duk matan da wato suka ga cikin ta ya girma a cikin wannan watan sun tsare ta har sai da suka kashe yara wayanda aka tabbatar an samu cikin su a wannan watan bisa hisabi da suka yi amma akwai matar da shi kamar yadda malam Suddi ya kawo tafsirin sa yake cewa an haifi yara guda tara a cikin wannan watan a garin yara taran nan guda takwas duk iyayensu sun yadda sun ba da su an kashe mutum ɗaya sai ya ki yadda sai je buyar da dansa. To shi wannan dan shine na goma daga baya bayan ya girma ya fito iyayen wayancan yaran da suka kashe nasu iyayen in sun ga yaran sai ce muwa da yanzu dan mu ya kai ya wannan yaran saboda ka suna jin haushi da suka kashe yaran su. To ashe wannan din kuma shine yaran da kuma wato zai zama sanadiyar halakar tasu. Saboda haka malai yake cewa wannan yaran sai ya zama yana girma wato cikin gaggawa, har ma iyayen wayancan yaran in sun gani sukan yi guri ina ma su ma da sun bar ƴaƴansu. Saboda haka wannan wata rana sai su mutanen Annabi Salihu suka hadu suka yi meeting, da suka yi meeting suka ce yanzu mu bari sai ran da duk Annabi Salihu baya gari ya bulaguro, mu wannan abin da yake tsakaninmu da wannan taguwar ya ishe mu, kullum mu ba za mu sha ruwa ba saboda shan ruwan dabba, mu duk al'ummar garin nan an hada mu wai za mu sha ruwa rana daya, amma dabba ita daya an bata rana su kutum, mu wannan ba ai mana adalci ba. Saboda haka galin mu kashe dabban nan kurin mu samu cikakken yanci. To suka wannan meeting, bayan sun yi meeting suka wakilta wannan yaro mai suna Kudaru a matsayin shine wato zai je ya kashe musu wannan dabba. Aka ce wata rana Annabi Salihu baya nan yayi tafiya, ya je yana ya sauka wata alƙariya a masallaci yana barci, wato sai yayi mafarki cewa mutanen Safa wato sun kashe sun yi mafarki yayi wato kamar wani yana cikin kogon ya ruzu a kansa. To shine da ya farka wato sai ya nemi Ubangiji ya fassara masa mafarkin sa, aka ce masa mutanansa ne sun kashe wannan taguwa, to amma kuma Allah zai musu azaba ta hanyar aiko musu girgije mai duhu mai kauri a kansu, wanda bayan sun taru suna jin inuwa a ƙarƙashin wannan girgijen Allah zai sauka musu da wuta wato ta kone su a ƙarƙashin wannan girgijen. To shine abin da kuma ya faru. Allah ta'ala ya aiko musu girgije, aka aiko musu zafi tukun zafi mai tsanani kwana da kwanaki, wato har sai da ya kai da ƙyar suke numfashi, wato ruwa in ka yayyafa ba zai ma komai, sai ka ji kamar ruwan zafi ka kala jikin ka, komai ya dauki zafi a garin. To sai Allah ya aiko musu wannan girgijen mai kauri, wato sai ya zo sai musu kamar inuwa, duk wanda ya shigo gindin girgijen sai ya ji sanyi, wato yana jin daɗin numfashi yana jin daɗin zama, sai suna ta gayyar mutanansu kowa suna masa waya dawonan aka zo aka taru, sai da kowa taru a girgijen. Sai Allah kuma sai ya saukar musu da wuta ta cikin girgijen, sai suka soye kamar yadda mai toyi in yana toyi ya samu farar dango yake mata. To haka suka soye a ƙarƙashin wannan girgijen gaba daya. Shine Allah ta'ala yake ba mu labari, Allah yake cewa wato Ubangiji yake cewa fa'aqaruha, sai suka soke taguwar, fa'asbahu nadimina, sai suka waye gari kuma suna nadama. Bayan sun soke ta sai kuma hankalin su ya ta, sun san dai Annabi Salihu ya gaya musu cewa wannan taguwar in sun taba ta ba da alheri ba, to kalalle mummuna abu zai same su. Allah ya ce fa'akadahumul azabu, sai azabar da aka yi musu alƙawarin nan sai ta same su, wato sai suka waye gari suna halakaku. Inna fi zalika, cikin abin da muka yi wa samudawa mutanen Annabi Nuhu, Annabi Salihu, Allah ya ce la'atan wallahi akwai aya, wa ma kana aktharuhum mu'minin, amma yawan su ba mu'minai bane, wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim, lalle ubangijinka al-azizu mabuwayi ne, duk girman samudawa nan ba za su gagara Allah ba. Allah ya sa wuta ta zo ta soye su kamar da aka soye fari, wato suka zama wato toka a gargashin wannan hadiri. Lalle ubangijinka al-azizu mabuwayi ne, ar-rahim mai jin kai ne wato ga mu'minai. Kuka ci yayi ko na kudi daidai? To alhamdulillah za mu tsaya nan, abinda mu karanta daidai, muna roƙo Allah ya karba mana ya ba mu lada, abinda mu kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana.